ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا جعل ما دوكي ده بام يكون هذا وأن درسنا فتوى المسلمين في أيوة جمعة شاب يرجع وطن واتو شوال شكرا دوبدا اللي هو دار بين دبكة الحجر من صلى الله عليه وسلم وديدك دأكو جوتن هو دبوبيرة عشرين دشدة لوكسي إن شاء الله ظهر شاب يرجع من في شاشدة da asar gafe 3 da minti 25 magariba 6 da minti 19 isha'i 7 da rabi alfijir kuma karfe 5 sau da minti 7 fito rana karfe 6 da minti 4 na muke muna cikin karatun littafin muna bulughul maram na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah من كان تحديث ضحاكو ومن كان تحديث سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم هكذا غيلان بن سلمة يا مسلم تأينا دماتا غدا غوما ثم أدك ثم مسلم تتعليل شيء مكتش عن نبي صلى الله عليه وسلم يعمل شيء دي زابي هدو دك تكنسو يا رب الكورا أنا مكذا to wannan hadisin da ke gaban mu wala yake cewa rahmatullahi alai wa ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda kala yace radda an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ibnatahu manzo tsira da mishin Allah tabbata a gare shi ya mayar da yarsa zainab bint rasulillah kenan sallallahu alaihi wa sallam ya mayar da ita ila ala abil aas bin rabi' زوا جميجن تاع ابو العاص بن ربيع بعد 6 سنين بالنكاح الاول باين شيكرو شده ده اورن فالي ولم يحدث نكاحا بيجدد وانا اوري با اخرجه الاربعه احمد والاربعه امام احمد ديوان لمن حديثي غدا هدو سن كاو بند امام النسائي وتو ابو داوود ده الترمذي ده ابن ماجه ده احمد سكرو توشي وصححه احمد والحاكم امام احمد ده امام الحاكم سكتشدد عنسو حديثين حديثين انغانتاتشي وانا حديثين يانا نونا النبي صلى الله عليه وسلم يا ميد اورن ارسا زينب زينب ايتاتي ارسا بابا تكين ايانسا غبادا ايتاتي بابا كما ايتاتي ار خديجة رضي الله عنها كما ريد عائشة ما حكا فاطمة ما حكا Abul As dan Rabi akwai dangantaka tsakanin su wato irin hadin gida din nan ne ta wajen ita Khadija har ta haifa masa wato da shi dan ma ya dan girma kafin ya rasu kuma har annabi yana goyon sa akan dabba kafin ma rasuwan sa kaga ya dan girma to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi haka ita Zainab irin manzo sallallahu alaihi wasallam ta musulunta ta imani da Allah shi mijin bai imani da Allah ba yana kan addinin sa na kafirci to bai musulunta ba sai kusa da Hudaybiya sannan ya musulunta shine da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da matarsa din dama musulunci ne ya raba su sai mayar masa da ita a bisa auren su na fari bai jaddada wani sabon aure ba sai zake cewa lam yuhdith nikahan wannan hadisin malamai sun yi maganganu akai da kuma wani hadisi da zamu zo mu tarar a gaba wato wanda Amr ibn Shahab ya rawaito gashi nan ana abishi an jaddihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala abil aas bi nikahin jadid wato ya mayar da yarsa Zainab ga mijinta da sabon aure ba da tsohon aure ba ya mayar masa da ita da sabon aure ba da tsohon aure ba Imam Tirmidhi yace hadisi Ibn Abbas ajwadu isnadan hadisin Abdullahi dan Abbas shi yafi inganci wajen isnadi wajen kyawun isnadi shi yafi amma kuma hadisin Amr ibn Shu'aib shi kuma ana aiki da shi. To anan malamai suka ce wato zancen cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da wato Zainab ga mijinta bayan shekara 6, anan suka ce ba shekara 6 din tun daga lokacin da ya musalinta shekara 6 curur aka yi, suka ce wasu suka ce ba haka ake nufi ba, saboda ita Zainab radiyallahu anha ta yi hijira zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wato a farkon shekara na 2 na hijira, ko kuma wato ƙarshen shekara 2 na hijira ko farkon shekara na 3, wato wata misali ko a ce wata 24 shine shekara 2 ba, to sai a ce ta yi kamar wata 21 ko 2 kaga an zo ƙarshen shekara na 2, ko kuma dai a ce wata na 1 na 2 zuwa 3 a shekara na 3, shine awail na sana na 3 din. Kuma ita Zainab radiyallahu anha ta rasu ne wato a farkon shekara na 8 ga hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, har Annabi ya shiga kabarinta ya karbe ta ya yi mata jana'iza. Wato tsakanin hijiranta da rasuwanta gaba ɗaya malamai suka ce wato shekaru 5 ne da wata guda kenan. Wannan ya nuna Abul'As ɗin wato yi musuluntansa da mayar masa da wannan matar ya faru ne a wa'innan tsakanin. Ibn Hisham ya ambata a cikin littafinsa Nasira cewa wato ya musulunta ne kafin fato Makka, wato dab da za a yi budin Makka. To amma malamai masu tahqiqi suka bincika suka ce wannan idan muka ce wannan lokacin ne aito lokacin ne kuma ita ta rasu, plus wanta ya zo shekara na 8 shine shekaran budin Makka, saboda haka malamai suka ce wannan maganar ba haka take ba. Shi da Abul'As din wato kafin ya musulunta, mashirkan Makka suna bashi dukiya ya je Sham ya yi fatauci ya sayo musu kayayyaki ya kawo. To sai a hanya sai musulmai suka kama shi, da yake mashirkai a Makka su ma suna cutar da mutanen musulmai wayanda ba su da ƙarfi, shine kuma suka samu daman wato shi Abul'As din aka kama shi aka karbe dukiyar da ke wajensa. To sai ya zo wato ya shiga Madina a sulale cikin dare har ya zo wajen wato Zainab matarsa din, ya aika mata ta bashi aminci, sannan ya zo ya nemi a mayar masa da wannan dukiya zai gaiwa masu shi. To dai aka sa baki aka bata wannan dukiyar, wato aka bashi kai ya mayar da dukiyar zuwa ga mutanen Makka. To da ya je ba su amanansu din, shi kuma wannan ya sa shi ya musulunta har ya yi hijira zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan dai duka sun faru ne kafin fatuwa bin nan, kafin Hudaybiya ba kafin bude Makka ba. Magana dai maganganu sun yawaita, kaga hadisin da muka karanta na Amr ibn Shu'aib yana cewa an mayar da auren ne da sabon daurin aure, amma na Ibn Abbas ya nuna da tsohon daurin auren da aka yi ne. To shine malamai suka yi kai kawo wajen bayani anan. Inna mala yake cewa fasahihu ma qalahu ibn al-qayyim mi annahu inma aslama zaman al-hudaybiyya, cewa shi Abul'As ya musulunta ne a zamanin Hudaybiyya. To idan wannan ya tabbatar cewa haka din ne, to kenan wato mayar da ita din ba wani abu bane na cewa ya za a ce za a mayar da mace alhali iddanta ya kare. Za mu ji bayanan malamai akan haka nan, domin su mata musulmai haramun ne ga wanda suke mazaje mashirkai. To amma wannan yaushe ya sauka? Ya sauka ne a Hudaybiyya, inda Allah ke cewa la tumsiku bi ismil kawafiri lahunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahun, har zuwa ƙarshen aya. Saboda haka aurenta din ba wancin din ya ɓaci ba ne, sai dai saboda rashin musuluntansa ne. Dama ma aura biyu idan ɗaya musulunta to za a raba su, musamman namiji ya musulunta matarsa mushrika, ko shi mushriki matar musulma, za a raba su. To za ta zauna har lokacin da mijin zai musulunta, in ya musulunta matar za ta koma gare shi, in bai musulunta ba har ya kai ga lokacin da mace za ta yi idda to shikenan za ta yi aure to amma anan iddan da ake faɗa anan wato ana magana ne idan tana so ta yi aure ba idda bace irin kamar miji ya saki mata sai yana da daman komai idan mutum ya saki mace saki bai kai uku ba yana da daman mai da auren sa to amma idan musulunta ta yi shi ba musulmi ba to anan ba za a ce tana zaman da take ba wai idda ne na komawa gidansa ba don ba ranar komawa da shi ba musulmi ba ne to yanzu zaman bai take yi za ta zauna ne zaman wato a tabbatar cewa ta kubuta daga abin nan ciki wani abu nashi to lokacin da ta so ta yi aure to ya halatta ta yi aure amma idan ba ta so ta yi aure ba za ta zauna a zaman ta kuma miji in ya dawo shikenan ya musulunta dama matarsa ce za ta koma gare shi saboda haka wannan ya nuna kenan da wannan ta hakikin wato duk wani shakku da shubha zai kau domin hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma hadisin sahihi ne wajen ma'ana da matani kamar yadda sanadinsa wato yana ya inganta amma hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi hadisi ne wanda yake ma'anarsa na da rauni hakan nan matanin ma wato na da rauni haka isnadin saboda haka wannan hadisin ba zai mu'arada ba da abin da malamai suka tafi mafi yawa cewa mace idan ta musulunta sannan mijinta ya zo ya musulunta alhali tana cikin idda shi ya fi cancanta da ita amma idan ita ta musulunta shi bai musulunta ba har iddanta ya zo ya kare to rabuwa ya tabbata wannan rabuwa ya tabbata din nan ma'ana ba za ta koma gare shi ba sai da wani sabon aure to wannan malamai suka ce abin da yasa aka ambaci wannan kamar da Ibn Qayyim rahimahullah a cikin zadu yayi bayani mai gamsarwa a juz'i na hudu yana cewa wala yu'rafu al-i'tibaru li'iddati fi shay'in min al-ahadith ba a cikin da hadisan da ake magana akan idan mace ta musulunta miji bai musulunta ba za su rabu in ya musulunta za ta dawo ba ai maganar cewa idda ce kamar iddar komai ba wala kana annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alu al-mar'a hal inqadat iddatuha am la annabi bai kasance yana tambaya mata ba da yawa mata suna musulunta mazajen su ba su musulunta ba kuma za a zo a aurar da su amma annabi bai ya tambayan su cewa kun gama idda ko baku gama ba wala raiba ba makawa an cewa annal islam law kana bi mujarradihi firqa lam yakun firqatun raja'iyyatun bal ba'ina wato ya tabbata kenan shi musuluntan ɗaya daga cikin ma'aura musamman idan mace ta musulunta wannan ba wai rabo bane na cewa an raba za a koma a'a an raba ne har abada ma'ana babu zancen kome amma fa in ya musulunta shi ya fi cancanta kamar yadda hadisi ya tabbata wanda za mu zo mu ji a gaba wanda wata mata ta musulunta to an raba su bayan sun rabu din can mijin ya zo ya musulunta daga baya sai ita ta san cewa mijin ya musulunta sai ta je ta yi aure annabi sai da ya ji labari mijin ya zo ya kawara ya ce ya rasulullah ga matata fa ta na musulunta kuma tana da labarin cewa na musulunta kuma ta zo ta yi aure annabi ya kwace ta daga hannun sabon mijin ya maida ita ga tsohon mijin kaga nan ba a tambaya idda ta ita gama a'a matukar ya musulunta ba ta yi aure ba shi ya fi cancanta in ba ta so sai dai a ce za a rabu amma wancan ɗauren da suka yi kaga musulunci yana tabbatar da abin da suka yi ga auren can wani irin aure suka yi kaga ba a sani ba aslamta ala ma aslamta kenan yau da yawan ma'aura waɗanda ba musulmai ba auren da suka yi kai ma ka sani aure ne na al'ada ko na gargajiya ko na wani tsarin wani addini to suna nan zaman su sun haifi aya suka ce za su shiga addinin musulunci ba za ku ce a to ku zo mu daura muku sabon aure wancan auren ku ba kyau ba a tunda su in i'tikadin wancan dai aure ne suna kai to musulunci ma ya gudanar cewa aure ne sai dai idan yan uwa ne misali yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa kaɗai ta hada su suka ce su a al'adar su suna auren juna a family guda mutum zai iya auren kanwarsa to suna zaman mata da miji a zaman aure amma yan uwa ne a duddin yanayin da musulunci ya haramta miji ya zauna da mace sawa'un don cewa 'yar uwarsa ce ko kuma matar babansa ce ko kuma inna waye ne, to duk wa'annan idan irin su ne mutum yana zaune da su, kaga a zaman jahiliya suke musulunci kuma ya haramta wannan, to lokacin da suka musulunta za a raba su babu zancen a tsaya a duba wane ne a. Amma in ajnabai ne suka hadu suka yi auren, auren su na al'ada, wani ma ba auren ma wani giya suka kawo, wani alade suka kawo, wani buhun gishiri suka kawo, wani gashi nan dai, to ba za mu zo mu bincika bayan sun musulunta lokacin da kuka aure me kuka yi sadaki ya aka ɗora aure. Musulunci ba baya magana wannan kalmar la ilaha illallah, wato al-islamu yahdu ma kana qabla, ya rusa wa'innan abubuwa ba za yi magana ba. Wannan haka yake a rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah. Wannan kenan, akwai bayanan da malama suka yi a nan game da wannan qadiyya din, wato idza aslama al-murtaddani, wa'inda ba musulmi ba biyu idan suka musulunta to za su kasance, fa innahuma yuqarrani ala nikahihima kama yuqarru kafirani al-asliyan, wato yadda ɗayan su idan suka zo suka musulunta za a tabbatar da su akan auren su kamar yadda aka tabbatar da su wato akan asalin su da ya gabata. Amma idan ɗaya ne ya musulunta, ɗaya musuluncin sa yayi jinkiri kuma har matar ta zo ta zaman da za ta gama idda, mun yi magana idda din nan me yasa aka ambaci idda, to anan da yawa malamai suna cewa ya lazimta wato a jaddada aure, in dai har ta gama idda ne suka ce za a jaddada aure, in kafin ta gama ne babu jaddadawa. Imam Ibn al-Qudama sahib al-Mughni yake cewa idza aslama ahadu az-zawjayn, idan ɗaya daga cikin ma'aura biyu ya musulunta, wa takhallafa al-akhar hatta inqadat iddatu al-mar'a, ma ɗayan yayi jinkiri har idda matar ta yanke, in fasaha niqah, auren ya baci in koda ya zo ya musulunta tunda zamanin idda ya wuce. Wannan shine qawlu amatul ulama, magana malamai da yawa haka suka ce. Al-Imam Ibn Abdul Barr al-Maliki yana cewa lam yakhtalifu al-ulama'u fi hadha, malamai ba su yi sabani ba akan wannan, illa shay'un ruya 'an an-Nakhai, wato sai dai abin da aka samu daga Imam an-Nakhai rahimahullah, shi kuma shadda fihi 'an jama'ati al-ulama, fa lam yatba'u 'alayhi ahad, ba wanda ya bi shi akan wannan fahimtar tasa. Sai yana cewa wato shi yace za a mayar da ita wato ga mijinta ko da tsawon zamani ya akai. Amma kuma ga abin da Ibn Abbas ya rawaito radiyallahu anhuma, yake cewa radda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ibnatahu Zainab ala Abi al-As bi nikahi al-awwal, da auren su na farko ne annabi ya mayar da ita. Wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito shi, Imam Ahmad ya kafa hujja da shi, kuma aka ce da shi alaysa yarwi annahu raddaha bin yurwa annahu raddaha bin ka'in musta'naf, shin ba ana rawaito cewa da sabon aure akai wato mai da matar ba? Qala yace laysa lahu aslun, hakan bai da asali. Ka gane anan, wannan shine abin da Imam Ibn Abdul Barr ya kawo da kuma Imam sahib al-Mughni Ibn Qudama rahmatullahi ala al-jami' suka kawo. وقد اختار بعض العلماء ان النكاح لا ينفصح, وسمع لما suka zabi cewa auren nan ba zai baci ba, walau in qadad idda, ko da iddan ya kare, fa idza radiya az-zawjan ar-ruju' ila ba'dihima ba'da inqita' al-idda falahuma dhalik, idan ma aura biyu bayan daya ya musulunta an dauki lokaci ɗayan ma sai ya zo ya musulunta, an sun yadda su koma su zama auren su gare su wannan din, falahuma dhalik wala hajata ila tajdid aqd an-nikah, babu bukatan jaddada wani sabon aure. Wa qad ihtara hadha al-qawl, wato ya zabi wannan magana cikin malamai Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah da talmizin sa Ibn al-Qayyim da kuma warajjahahu al-Sheikh Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi ala al-jami'. Shi ma Sheikh Uthaymeen ya karfa wannan magana, sun kafa hujja da hadisin Abi al-As al-Mutaqaddim wa annahu bitawa bi annahu lam yurid la fi sanati lam yurid fi sunnati تحديد الامر بانقضاء العده ba a kayyade a cikin sunna cewa ga lokacin da in mace ta yi iddan ta zai kare ba. Abinda aka bayar daman an baiwa matan ne, idan ta zauna zaman da za a ce mace ta yi idda, to yanzu in tana so ta yi aure za ta iya zuwa ta auri wanda take so, in a wannan lokacin namiji ba ya da magana. amma idan ta zo miji suka rabu sai take ta zo ta yi aure ko kuma miji suka rabu sai ta zauna shi ma ya zo ya musulunta ta ji labarin miji fa ya musulunta sannan ta je ta yi aurenta ba tare da sun yi tattauna ba to anan in miji farko ya ce bai yadda ba to fa anan za a mayar masa da matarsa kamar yadda yake a wannan hadisi na gaba hadisin shine wanda Zaid ibn Ka'ab ibn Ujra ya rawaito yana cewa daga babansa ya ce tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga wannan bane hadisin na tsallake ne gashi na hadisin hadisin Ibn Abbas radiyallahu anhuma yace aslamat imra'atun fatazawwajat wata mace ta musulunta sai ta yi aure tana musulunta ta samu wani musulmi ta yi aure fa ja'a zawjuha sai mijinta din yazo na farkon kenan fa qala yace ya rasulullah inni kuntu aslamtu ni fa na musulunta wa alimat bi islami kuma ta san musulunta na fa fantaza'aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhar annabi sai ya kwace ta ya karbo ta daga mijinta na karshe din wa raddaha ila zawjiha al-awwal ya mai da ita ga mijinta na farko wannan hadisi Imam Ahmad Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito Imam al-Hakim da Ibn Hajar suka ce hadisi Hakim da Imam Ibn Hibban suka ce hadisi ne wanda yake sahih wato hadisi ne wanda yake ya inganta wannan ya nuna kenan bayanin cewa mace idan suka rabu da miji dalilin musulantan ɗayan su aka raba su duk lokacin da ɗayan ya musulanta to aure zai koma asalinsa ba tare da binciken me suka yi auren ba amma idan sai ya zo ya yi aure ko kuma ita ta zo ta yi aure bayan ta yi zaman da za a ce ta yi zaman kamar idda sai ya zo wato ta zo ta yi aure sannan ya zo ya ce shi ma ya musulunta daga baya to wannan ba ya da magana a kai amma in ta sani tukunya ita je ta yi aure to anan ga hadisi ya nuna cewa auren farko ne za a koma ba za a yi na biyu ba muje malam yake cewa wa an Zaid ibn Ka'ab ibn Ujra daga Zaid dan Ka'ab ibn Ujra wato shi wannan Zaid din aka ce daga Bani Salim ne kuma malamai sun yi magana akan shi wajen ingancin ruwayarsa Imam Zahabi yana cewa wato Ibn Ma'in yace laysa bi thiqa ba mutum ne wanda yake thiqa ba wato amintacciyar za a karbi hadisinsa ba wajen karban hadisi bai kware ba to yake cewa daga babansa ya ji cewa wato annahu qala tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-aliya annabi tsare da mijin Allah tabbata a gare shi ya aure wata mace da ake kiranta aliya ita aliya daga bani bakr ibn kilab ne wato ana kiranta aliya binti zubayyan sunanta kenan to shikenan da annabi ya aure ta min bani gifar daga bani gifar ne kabilar su falamma dakhalat alayya inda ta shigo annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'at thiyabaha ta aje kayanta mana ta cire rigarta fara'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani fara'a rasulullahi kenan sallallahu alaihi wasallam bi kahshiha bayadan sai annabi ya hangi wato wani fari tsakanin wato kashin wato abin nan abdalla kashin hakar kari da kuma wajen kafada din nan a tsakanin nan annabi ya ga wani wato fari na albarasi haka na ciwon albarasi annabi ya ga wannan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ita ilbasi thiyabaki wal haqqi bi ahliki wato ki sa tufafinki ki je gidanku an gane ta sa kayanta ta je gidansu ba aure kenan wannan hadisi me yake nuna mana to kafin mu kawo me yake karantarwa wa amara laha bis sadaqi annabi yace to ya bata sadakin ta wato cikakke duk da cewa wani abu bai hada su ba to anan me muke magana akai ko kuma mai hadisin ke karantar da mu hadisin yana karantar da mu idan mutum ya yi aure matan nan tana da wani aibu wanda aibun nan wani ciwo ne wani abu ne wanda yake ba daidai ba in mijin ba zai yadda ya zauna da ita ba, yana da zaɓi ya ce bai so ko a mayar masa da asararsa, ko kuma ya ce shi ma ya bar sadakin amma dai ta tafi gidansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi saboda karamcinsa ne. To amma idan an san akwai aibu tare da mace, aka ki bayyana wa miji aka aurar da ita, sai ya zo ya tarar da wannan aibun, to miji yana da zaɓin a mayar masa da haƙƙinsa. Wannan shi ne. To a nan wannan mata tana da albaras. To albaras mun sani wani abu ne wanda irin kamar fari-fari da yake yi a jikin mutum, ko farin mutum ne idan albarasin ya kama shi farin zai zama daban da farin fatan jikinsa. Balle kuma in mutum shi baki ne tukun yayi albarasi shi ma za a ga kalan ya canza. To shine annabi alaihi salatu wassalam ba a sanar da shi ba, da ya sani ba zai ce ya ta koma ba, ko kuma ko dai ya ce ba zai ma auren ba in har ya sani. To amma da ta zo ta tuɓe riganta ne, sai annabi ya gani, sai ya ce ta sa riganta ta je gidansu. Kaga anan ma annabi bai san gaibu ba, da ya san gaibu ya zai ce kar ma ba zai ma fara ba tun da ya zo ya ce ta koma gidansu. Kuma wannan ya nuna kenan wato alhiqi bi ahliki, je gidanku yana iya zama saki ga wanda sakin yake nufi. Kalma ce da ba lafazin na saki bayyananne ba, sai dai lafazin ne yake da ihtimal, yiwuwan saki kake nufi. Idan mutum ya ce da matar saki je gidanku, to za a tambaye shi me kake nufi. Na ce ta je dai sai na zo. Na ce ta je dai ta gaida gida. Na ce kai ka san abin da za ka faɗa, dole sai ya fito. Kuma da yawa wasu ɗin za su ce ki je gidanku ɗin da niyyar saki. Wani ma in aka ce ta ce ni ba zan je ba sai ka bani takarda, ki je zan aika takardar ai. To nan sai a tambaye shi me kake nufi. Ni ba saki ba ne, na so ta horo ne. Amma kuma saki ne kake nufi a lokacin Allah ya sani. Saboda haka mutum kar ya ce zai canza don yana so ta koma. Ka faɗi abin da ka yi niyya. To annabi ya ce ki je gidanku, kamar hadisin Ka'ab bin Malik wanda lokacin da basu je yakin Tabuka ba, kai sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa matarsa ta je gidansu. Anan Ka'ab shi ma ya ce da ita ilhaqi bi ahliki. Ita anan annabi ya hana su tarewa ne, amma shi ya ce matar ta zauna a gida ma ba zai iya ba, kawai ta je gida. To shi ne ta iya amfani da wannan ilhaqi bi ahliki. Shi na Ka'ab din ba saki ba ne, amma na annabi din saki ne, ki je gidanku. Shi kenan wannan ya nuna in akwai aibu za a mayar da mace ba tare da ya sha wahala ba shi wanda ya yi, kamar yadda za mu ji a wannan asar na Umar Sa'id ibn Musayyib yake cewa anna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fa dakhala biha, duk wanda ya auri mace ya dukhuli da ita, wato ya dukhuli da dakhala biha, tarewa kenan, kaga ta ci sadaki kenan. Amma fa wajadaha barsa'a, sai ya tadda ita tana da ciwon albarasi, barsa wato tana da cutan albarasi, ko kuma dai au majzuma ko au majnuna ko kuma mahaukaciya, da ka shiga kana sallama kawai aka fara maka dariya galgal. To ta ce wa ya kawo ka, ko kuma ka gane dai mahaukaciya ce, au majzuma ko kuma tana da jizu, wato tana da cuta na jazm, wato jizuma shine wanda yake da cutar wannan shi ma kamar barasin ne, amma shi wancan ya fi muni, wanda yana ta zubar da wani wurin ma yana a ciwo haka da jini, ko kuma yanke hannu ma yake kamar na kuturta, jizuma shi ne kuturta. To yana yanke hannu ko yatsa, ko kuma yana fashewa yana zubar da jini, ko kuma gashi nan dai mutum yana wani irin yanayi, mai albarasi ya fi sauki akan mai wato kuturta. To mutum ya auri mace ya tadda ita tana da albarasi, tana da hauka, tana da kuturta, falaha sadaku bimasisihi iyaha, za ta ci sadaki saboda tare wanda ya ita. Shi bai sani ba sai bayan sun tare, sai gane cewa ashe ga cuta a tare da ita. To sadaki kam ta ci. Wa huwa lahu alaman qarrahu an minha. To wannan kuma haƙƙinsa na sadakin za a mayar masa fa, yana kan wanda ya rude shi. Dan wani yaya ne ya boye asirin laifin kaninsa, uba ne ya boye laifin ƙayarsa, ya zo ya ce gashi lafiyayye, ya ce kaza kaza da aka aurar sai aka tarar kaza. To wannan laifin yana gawa, shi ta dai sadaki za ta ci bi an tare da ita to wanda zai mai da asaran shine wanda ya yaudare shi in kuma shine yazo ya tsaya ya shiga shigarsa ba zulfi ba wanda ya nema masa ya shiga sai ya dada abin da ya same shi ya rungumi kaddara wannan hadisin asar ne nan daga wato Sa'id ibn Mansur ne daga Malik daga Ibn Abi Shayba malaman da suka rawaito wannan lafazin thiqat amintattu ne a wannan kuma ne ce wa rawa Sa'id ya rawaito shi kuma da akan wannan daga Ali ne kamar wannan din sai ya ƙara akan wayar da aka samu daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu cewa wa biha qarn wa zawjaha bil khiyar ko aka samu matar tana da qarn to mijinta yana da zabi idan aka same ta da qarn qarn shine wato wani abu da zai fito a gaban mace kamar nama ne zai tsira a gaban mace to ba yadda za a yi zaman aure ya tabbata a wannan to anan fa zawjaha bil khiyar mijin yana da zabi ya aishi yana ganin tana so ta iya girki a tana da ladabi za su zauna haka shikenan in yana so amma dai kan mun mutum bai yadda ba to shikenan rabuwa za a yi fa in massaha falaha al mahru bima istahalla min farjiha idan ya taba ta to fa ta ci sadakinta saboda ya halatta farjinta an ba wannan ba shikenan za a mai da wato za a kashe warware aure kuma an ba shi haƙƙinsa gaba ɗaya a hanyar Sa'id ibn Musayyib yake cewa shi ma yace qada bihi Umar radiyallahu anhu Umar ya yi hukunci Allah ya ƙara masa yadda wato fil inini an yu'ajjala sana rijaluhu thiqat tunda muna magana akan aibu ne laifi ne da aka samu daga bangaren mace mace da aka aure ta muka samu wannan laifuka ko tana da kora gashin ta gaba ɗaya ashe gashin kanti ne ta sa kanta duk ba gashi kamar namiji ko gara namiji da aka tabu cire kan duk ga ciwo ne ciwon abin da amosa ne ko kaura ko wane ne to a wannan yanayin ko kuma ita yar bilikin ce ta yi bilikin ta hannunta da fuskanta duk sun yi fari fat da ta zo ta cire riga ka ga bakakkiran fuskan mutum biyu bai jikin mutum biyu to anan ma an kace baka yadda ba za a bi ka don an yaudare ka to haka kuma duk wani aibin da zai hana miji tarewa da matar shi ma haka to idan ba a bayyana ba mutum ya zai aure to yana da zaɓi ya ce shi bai so a bai masa da haƙƙinsa in ya tare da ita to ta ci sadaki shi ne kuma a nan wato Umar radiyallahu anhu ya yi hukunci akan fil inin al'inin shi ne mijin da ba zai iya tarewa da mace ba al'aurarsa ba ta da tsawon da zai iya wato tarewa shi ne inin shi kuma fa za a saurara masa shekara guda to wannan inin din ko ma rashin lafiya ne ya same shi da yana da lafiya amma ya samu rashin lafiya shine anan malam fiqh su tsawaita bayani na cewa mutum ya samu matsala tare da iyali idan har ta kawo ƙara za a duba za a ajjala masa shekara guda ya je nemi magani a sai a duba fusul na shekaran nan a samu wata goma sha biyu nan gaba ɗaya in fusul uku ne ko fusul hudu ne a duba dai abin da zai kasance cewa shin in a lokacin damina ne ba ya da lafiya da lokacin sanyi fa in a lokacin sanyi ne ba ya da lafiya da lokacin zafi ba in a lokacin zafi ne ba ya da lafiya da lokacin damina fa to a cikin waɗannan lokuta ne da shekara take cike wayewa da canje-canjen yanayin nan duk za a saurara masa sai ya dinga neman magani in ya samu lafiya shikenan sai ya cancanta da matarsa bayan shekara guda idan bai samu lafiya ba shikenan a nan mace tana da ƴancin wato a kashe aure ba tare da ita ta ba da wani abu ba saboda laifin ba daga gare ta bane daga gare shi Allah ya samu dace nasabi bi hada insha Allah
malam bayan shi masu da sun cewa mijin ta ya bayan ta shi da gashin mutunta kafin kuma ya zama mutunta da kuma ba ta ba ta kuma ba ta nuna ba ta ba ta nuna mace ta so kuma gidan mace wani auren aka gane shin ina mai da maka ina mai da so gurin tsohon mijinta wannan sun kawo mijin da ya biya da wannan abubuwan da ya bada za a bashi ne ko shi ma an bar shi
wannan tsakanin su ita laifin za ta dauka ba ai ga mun yi yaudara ba wanda ya yaudara shine zai biya haƙƙin to ita ta ji mijin ya musulunta sannan ta je ta aure wannan ita za ta mayar masa da wannan wahalan da ya sha mijin sabo tsohon miji ba ya wani kawai ya wanke hannunsa ya zo ne yana jiran matar sa
na mato a tsohon shirin ta musulunci da su dama ta samu ku boko yi tambaya duka da mafi bama da wannan mafi na mu su ne su ka tsakwa tsakini biyu hudu tara tsakini bakwai biyu ɗaya ta ko kuma sifili bakwai sifili takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili bakwai sifili hudu akwai kuma sifili tara ɗaya shida biyar biyu takwas biyu biyar hudu sifili. Assalamu alaikum.
Naam. Nya fayin bangalaro. Yawa hangalar mana ne da. Lai da kutu dai. Forum, what's the forum today? Fang in the Brody. Come with your one like a shrew. Come with Muslim Z. Yo kamu Muslim zo kwa Muslim zin.
Ah yo yo.
Wallahi fahim ba dare yanzu. Ka kam jin, wanda ne gulle dare yanzu da?
Ne ke da dare. In ba har koro to.
Wato ka hunya asirin no ha?
Ah ka hunya asirin no.
Yo. Gila.
Ba har koro to.
Barakallah. Mijinki da matar shi
eh mahaifiyata ce ta rubu ne da wajen zaman ta kaba mahaifiyata shi ne da ta zo ta kai ta kai ta a gida na shi ne take mu'amala a kan da zona ne
to
ina tsora na
to
assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah
Bismillah. يا
السلام عليكم.
مرحبا انا wanda yayi tambaya na farkon nan ban sani ba ko bai ji bayanin da muka yi bane yace mata ta musulunta miji bai musulunta ba shin za ta yi idda ko ba za ta yi ba to shine nace bai ji bayanin da muka yi ba kenan don bayanin da muka yi muka ce matar za ta zauna wato tsawon zaman da za ta yi zaman idda amma iddan nan ba idda irin na saki na kome ba don ba ranar da za ta koma ga wannan miji ita zai zama mata idda ne saboda in za ta auri wani miji amma ba wai idda bane na ta zauna zani ta wanke zanin ta sau uku saboda tsohon miji inda zai zo ya ce na mayar da ke auren sa yayi ba wannan bane ba ranar da za ta koma gare shi sai ran da shi ya ce ya musulunta wannan shine amma in za ta zai ta yi aure ne to dole ta yi idda ta zamanto an tabbatar ba ta da wani juna na tsohon miji kafin ta je ta yi aure wannan shine abin da muka yi bayani wannan kuma yana shi na shi tana tasuwa ne yace jan hankalin wato mutane yan kasuwa musamman yanzu da abubuwa sun yi tsada din nan ana algusu da yawa eh algusu kam sai dai Allah ya kare mu duk wanda yake yi muna roƙon Allah ya ganar da shi wannan ba ita ce hanyar arzikin sa ba ya tuba ya koma ga Allah ya gyara halin sa musamman abin da shi din ya nuna na cewa wato citta kaga san citta yanzu yana da tsada to sai a je a samu ɗanyen dankalin gida din nan sai a yi yanka ka san bayan dankalin in ya bushe yadda zai yunka ne din kamar yanayin cittan ne to ni ma a da aka kamu wallahi na kasa ganewa akwai wanda ya diba shi zalla ya cire ya kamu kuma ba ci je na manta dai kafin Ramadan din nan ne yawwa da aka kamu wallahi sai ina gani na ce ah wannan fa ai cittan ne in ka shi ne zaka ji kamshi kamshin cittan saboda zaman sa a cikin cittan ya yi yawa amma ba cittan ba ne kaga in an zo an daka sai kaga wani abu ne daban to idan da wannan abu zai cutar ma kaga haka zai cutar da mutane haka yadda ake yi da ridi ridi ma sai a zuba kasa yayi nauyi amma ba shi ba ne haka masara totuwan ko meye na masaran nan sai a cika shi masara za ka buhu a cike amma a buhu ɗaya sai ka cire daro guda na wannan dusa haka wake bawon waken nan kowa kowannan ba za a cire mai kyau ba za ga wake rabin wannan sannan sana cikin gidan sannan rabi yana nan ba a casa shi ya fita ba wani ma ya fitan gashi nan a ci ade haka dai duk wasu abubuwa ana yin irin wannan wani kuma da na gani masara ne aka zuba sai aka sa dutse a ciki in ka daga nauyi ne a she dutse ne gashi a ciki didde in yaudari mutum in ci kudin sa to shi wanda ka ci kudin sa din nan ba ba ka cin kudin sa ba zai sa ya mutu ba illa iyaka ka bata masa rai na dan lokaci ne kuma Allah zai mayar masa amma kai da kai wannan abin fa na farko ka ci haramun in iyalinka ka ci haramun in iyayenka suka ci haramun sannan kuma gaba ɗaya kana rufe wa kanka hanyar alkhairi ne don hanyar zalunci kake daukawa zalunci kuma Allah yana iya gaggauta hukuma sa a nan duniya kafin lahira duk wannan yana faruwa sannan sakamakon ka a wajen Allah duk wanda kai masa haka gobe kiyama sai ka biya shi da me zaka biya shi mutumin da sana'arsa yanzu za a kawo dusan alkama a nika a nika a nika sai a sa a cikin kayan yaji a nika in an nika kayan yaji a hada da dusan sai ga abin da zaka sai a wannan wurin 2000 shi wancan zai sayar maka 500 saboda ya zuba wai sunansa ya zuba yaji a ciki dama masu kwaɗayi ne yawanci suke sayan irin wannan yajin ya zuba yajin wayo kana tabawa duk bakinka yaji wannan magin nan na farin nan wannan fari-farin nan na leda an zuba wannan din saboda test din ya zama marau haka don an zuba wannan din aka kwaba kawai da an dandana an ji marau sai a ce mai kyawun ne ashe dusan alkama ne da wasu itatuwa ne da wasu abin da kuka sani masu kyau din kaɗan da yajin shikenan sai a haɗa a dinga sayarwa mutane yanzu in ka je wurin da ake nika kayan yaji ko abin da za ka yi mamaki haka wajen masu nika tattasai tattasai a ka'idar tattasai za a nika za a cire wannan ƴaƴan da yaji abin nan hancin da irin wanda tsatsa abin nan mai su masa gara ya shiga akwai ƙasa ai duk wannan za a cire a gyara ya zama tattasan ne zallansa sai a zo a nika amma me zai faru wannan ƴaƴan tattasai shi ma za a nika shi ya zama tattasan sai sai yanzu ka sai tattasai kai ba ka son yaji ka zuba kadan ka don miya ta ita shikenan kana taba sai ka ji yaji aka zuba duk wannan yaudaran ana yi haka wajen manja haka wajen sauran abubuwa wannan zaluncin ba inda zai kai mu illa iyaka na ƙasa da lalacewar rayuwa ebe albarka cikin gidanka su ne matsalar da za su tunkare ka a nan duniya balle ran da ka koma ga Allah ran da kana neman aikin alkhairi guda ɗaya ya zama dalilin tsiranka sai ga shi nan ka zalunci bayan Allah sun shiga layi suna jiran hakkinsu yaushe za ka iya biyan bayan Allah da ka zalunta kai da sallar ka ba hukuncin ka iya ba ba natsuwa ne a sallar ba azuminka ma ya yake sauran ibadunka ya suke wanda da waɗanda ka cuce su da ibada ka ne za a biya su wani ma zai ce shi bai yadda ba saboda ibada ka din ma bata kai ko ina ba saboda ka gaskiya ne mu gyara wannan janibi na shiga hakkin bayin Allah ta wajen zalunta su a hanyar kasuwanci annabi alaihi salatu wasallam ya ce ma abota ciniki suna cikin zabi in ba su yi wato ba su rabu ba idan suka yi gaskiya suka bayyana abin da ke cikin kayan cinikin to Allah zai sa musu albarka idan suka boye fa suka yi ƙarya Allah zai ɗebe albarkan ciniki wannan kuma yana cewa mahaifiyarta ta rasu tana cewa ta je rasuwan sai ga mijinta yana tarewa da matarsa akan gadanta in mijin shi kadai ne ya kwanta akan gadanki kin san bai laifi ba in ya kwanta da matarsa ma bai laifi ba bai sabi Allah ba akan haka din sai dai kawai zaki ji a zaman ku na kishi kuna da kishi a tsakanin ku sai ku ga kamar an ci mutuncin ku ne wannan ai cin fuska ne annan meye ne ni kare na zo na kwanta kin yadda to wanda ni ma na yadda ke maki yadda kwanta da ni ne wannan ba wani abu bane zai ki hakuri ki bawa zuciyar ki hakuri bai sabi Allah ba a hakan da yi sai wanda yake tambaya kan cewa ya je masallaci lokacin alfijir ga alfijir ya keto ya zo ya shiga masallaci to ta rakatan fajr zai yi ko ta yatal masjid kai rakatan fajr ya wadatar maka akan ta yatal masjid dama ka ce idan mutum ya shiga masallaci hadisi ya nuna cewa bala jin sa hatta ya salli raka'atayn kar ya zauna sai ya raka sallar raka'a biyu to raka'a biyu ake so kai in ta hisal masjidi ne kai raka'a biyu ne ya raka'a tal fajr ne kai raka'a biyu ne to amma raka'a tal fajr ana neman ka da shi amma in kai niyyar ta hisal masjidi to za ka yi raka'a tal fajr don da sallah ɗaya ba ta dauki niyya biyu ba amma idan ka ce kai da raka'a tal fajr din ne kai to ya wadatar ga ta hisal masjidi sai kuma wanda suke cewa an ɗauke ɗan uwanta ne ko me ko sai maganar ya katse sai dan addu'a take nema muna roƙon Allah ya bayyana mata shi sai kuma kare shi da mu da su gaba ɗaya sai wacce take magana akan cewa mun yi magana akan zumunta a cikin Ramadan to tana da wato ɗan uwa kenan ko ƴar uwa wanda mu'amala su ba ta da dadi tana musu alkhairi tana musu alkhairi kuma wani lokacin ma tana dan goranta kuma tana shiga tsakanin su da yara irin wannan wato jahiltan addini da kuma bin son zuciya suke kawo wannan idan muka duba rayuwar duniya ma nawa za ku yi ne kai mutumin da ma baka da alaka da shi baka san shi ba kana ana so ka yi kyakkyawan zamantakewa da shi balle dan uwanka ko ƴar uwarka wanda kuna da alaka ta jini ko alaka ta dangantaka ko alaka ta addini sannan wani abin da bai kai ya kawo ba a ce an yi fada da juna ba a magana wannan yake fushi da wancan wannan yana fushi da wannan wannan ba daidai bane lalle ne mu gyara wannan mu'amala dole mu gyara mu baiwa zakatan mu hakuri mai gori ya daina gori yana rusala dan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka kuma ga nasin qur'ani ma la tubdilu sadaqatikum ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhina fi kumala wariya annasi wa ra'minu billahi wal yawmi bil yawmil akhir to kaga wanda yake bada abu yana gorantawa to bai da ladan abin da yake aikatawa mu yi abu saboda Allah kuma cutarwa haramun ne al muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu ba zai zalunce shi ba ba zai bari a zalunce shi ba ba zai kai wani don a cuce shi ba don saboda haka ku gyara tsakanin ku ke ki hakuri banda magana wani lokacin idan mutum yayi magana in an ji ba za a ce bari ayi hakuri ba sai a ce za a yi martani ko za a je ayi magana inda shi ma zai ji yadda ni ma na ji bari shi ma ya ji wannan ba zai gyara abu ba in ta yi magana ta nuna kaza 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 ki dauka baki ji ba duk abin da kika ji na magana game da ita ki manta abin da kika gani ki rufe idan ki haka Allah da ikon sa za a zo a gane cewa eh ke ce da gaskiya a gyara kamar yadda nasin Qur'ani ya kwaitar da mu mu inganta mu'amalar mu kar mu mayar da mummuna da mummuna ayar Allah subhanahu wataala a cikin suratul annin ne suratul fusilin ma ya kwai shi wannan ayar wala tasbil hasanatu wala sayya idfa billati hi ahsan ba su zama daidai ba mai kyau da mara kyau an yama mara kyau ka saka da kyakkyawa wani da hadisi yace wa atbi sayyi'ata alhasana tamhuha Allah ya samu dace amin amin jama'a barka to mu da roƙon Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi dan umma da basira lafiya gida ko asibiti ko a hanya muna roƙon Allah ya ba su lafiya wanda aka sake su Allah ya Allah muna roƙon ka kamar da su da gidajen su da ƴan uwan su Allah ka faranta ran ƴan uwan su da dangin su da komawan su ya rabbal alamin Allah ka wanzar da lafiya da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa wanda suke nufin addinin mu da fitina ko mu kanmu da fitina Allah ka shiga tsakanin mu da shi ya Allah ka san su wane ne waɗanda suke makirci a wannan ƙasa Allah ka mayar musu da kaidin su ko wane ne da yake zagon ƙasa ko makirci don jin daɗin kansa bayin ka su ji ba daɗi ya Allah Allah kai ne Allah Allah kai mana maganin sa Allah ka kwantar da fitina daga ko ina ya rabbal alamin waɗanda suke nufin mu da alkhairi Allah ka nuna musu alkhairi waɗanda suke nufin mu da sharri Allah ka mayar da sharrin su ga kansu dan mutum sihiri yake wa bayan Allah Allah ka mayar musu da sihirin su yadda suke so su bata wasu Allah ka bata nasu ya Allah mai neman raba aure ka raba nashi in zai ji daɗi ko ba daɗi wannan gare shi wanda yana so wani ya kasa shi ma Allah ka mayar masa da kayansa Allah ka kare mu daga sharrin mahassada اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أقم عالم السنة في بلادنا اللهم أصلح شباب الأمة إلى ما يرضيك يا رب العالمين اللهم وفقهم إلى دين حنيف يا ذا الجلال والإكرام اللهم فصل من المخدرات ومن قرناء السوء يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله